أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى ما سكلم ورسور رمو تكفريات الأباريتا سنة تي في إي كي إس كو إي كي إس إسلام كتاب وسنة على فهم سلف الصالح لتكن نيامي أنجر منامكو كيسوها تأدين المسلم تي أدو إندكوتي سنمونا كارو غودي والله سبحانه وتعالى ونجكين إيكون سنقرين دامسا نفللسا yabba mu iko muka hadu da ku a wannan darasi namu mai taken hada na soshi ko yadda ake hada na soshi ko yanda ake hada ma'anoni na soshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 199 200 ba dai kenan. Muna tafiya ne tare da littafai guda biyu kamar da yan uwa suka sani. Littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين. للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. منافات الله سبحانه وتعالى يكسن تشيني جاورا قريم وشكم وننكراتو لذا مقباتر الله كما يبام إخلاصي دداتي وارى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتكم أيوكا مقباتر منافات الله سبحانه وتعالى يسامي تشكا وانكركو منافات الله سبحانه وتعالى يسني الجنة الفردوس الأعلى تكسن تشيمكم مدمودكو قباتر أدرسين دي قباتر من سياني أكرشن واتو سورة لقمان من كيك عشان سورة لقمان أتكلم للتافي عن أسئلة القرآن المجيد أما أتكلم للتافي عن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من كيك عشان ممنا سورة با ده حتى زامو تاشري أتكلم للتافي عن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أما كان في مشكلة كم كراتو قدن قدن أكوي نقطة ودا بيود لكي سوين إن ني بيتا أكنسو واتو نقطة تفرقو منفد وني للتافي أتكلم واتو درسا نسكا قباتا ko darasin da gabata manhajul anbiya fi da'wati ila Allah manhajul anbiya wa rusul fi da'wati ila Allah muka ce wani malami ne na kasar Yemen to dama nayi shakka tsakankanin su ko Sheikh Muqbil al-Wadi'i ko kuma Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali da na ƙara bincike domin ma littafin sai na gano cewa na Rabi' bin Hadi al-Madkhali ne kenan dan saboda a tantance mas'ala ta ilimi kuma a fadi wato yadda abin yake wannan abu na farko kenan. Abu na biyu kuma a cikin mas'ala ta 857 a cikin littafin Asqalatul Qur'an al-Majid mas'ala ta karshe kina a cikin wato suratul Luqman mun kawo inda ya kawo kalima ta wato al-munajjimun na fata an fahimce ni a wannan mas'ala ya kawo inda yace li annabi nan nasi man yadda'i ilmuhu wa humul munajjimun to al-munajjimun mun kawo shi cewa kalima ce ta daga ta samo asali daga an-najmu wadanda suke kallon tauraru wato dan saboda ko taurari dan saboda ko tarmamu wajen bada wato sanin gaibi kuma kace kalma ta annajm wani lokacin tana nufin almanajim wurin da ake hakar ma'adinai sannan kuma kalma ta annajm wani lokacin tana nufin wato aljuz'u sashan abu ina fata an fahimci ne aljuz'u kenan shi yasa za ku ma wajen tafsiri wajen fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wasun ci abinda ake nufi Allah yana rantsuwa da mafadar tauraro wasu sun ce a'a Allah yana rantsuwa ne da saukar wato sashi na alqur'ani domin annajmu yana nufin aljuz'u ay ajza'ul qur'an shi yasa sai an yi hattara albay'u bil aqsat ko bin nujum wani lokaci ana nufin saye da sayarwa wanda yake ba lokaci ne za a bada kuɗi ba za a bayar ne lokaci zuwa wato lokaci par tranche kamar da suke cewa da yaren faransanci to wannan abu ne wanda yake ya kamata a ce an yi bayanin sa shi yasa ni gabatar da shi mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta 141 a cikin littafin dafu ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani yini la yajzi walidun an waldihi wata rana ce wanda mahaifi baya wato asalin yajzi sakan kawa ma'ana ana nufin kuma baya amfanin sa kenan walidun mahaifi la yajzi baya amfani an waldihi ga dan sa wato komai kenan مالن يتي تو هذه الايه وان ايه تدل بظاهرها اظاهر انت تنونا على ان يوم القيامه تشو ران تاشن القيامه لا ينفع فيه والد ولده ما هيفي بزي ايه انفانور دان سبا وني ابو وقد جاءت ايه اخرى ايه تازو وتا ايه تدبن تازو تدل على رفع درجات الاولاد wanda take nuna za a daukaka daraja yaya bi sababi salahi abaihim saboda wato kasancewa iyayen su nagari hatta yakunu fi darajatil abai har su kai zuwa ga darajar mahaifansu ma anna amalahum tare da cewa ai aikin su al aulad su ai al aulad yana nufin kinai yaya lam yuballighum tilka daraja bai kai su a wannan matsayi ba iqraran li uyunil abai dan saboda a tabbatar da iqrar tabbatar da wato farin cikin su iyaye bi wujudil abna'i ma'ahum ayyansu su kasance tare da su fi manazilihim a cikin wato masaukin nan su ko gidajen su min aljannati a cikin aljanna wa dalika naf'ul lahum wannan amfani ne gare su domin idan ya zamanto sun amfana da aikin iyayen su kinan ko ai sun amfana tunda an daukaka da darajar su ba dan aikin su ba wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal ladina amanu wadanda suka yi imani wattaba'athum dhurriyyatuhum akwai kuma qira'a dhurriyyatihim da jam'i kinan wato zuriya su tabbi su bi imanin da imani ma'ana sun yi imani tare da iyayen su ma'ana sun bi su a cikin tafarkin imani alhaqna bihim dhurriyyatuhum kuma akwai alhaqna bihim dhurriyyatihim kinan zamu rishkar da an gane koko musadar da wato iyayen su da su su iyayen kinan wama alatnahum min amalihim min shay su iyayen bamu rage musu komai ba daga cikin aikin su ba wai za a rage ki iyayen bane a rage musu matsayi sannan a kai su daidai da iyayen a'a za a daukakan da su iyayen ne ba tare da an rage darajar su iyayen ba ko kadan suratu tur ayata 21 ina fata an fahimci ni kuma akwai qira'a wal ladina amanu wa atba'nahum wato wa atba'nahum ba wa tabatuhum ba malam yace to wa wajhul jam'i in an ce atba'nahum mun biyo da iyayen su sun zaman to masu imani kinan farala ce ta Allah wa tabatuhum dhurriyyatuhum kuma an hankalta mu dhurriyyatu ta bi su wato da imani kinan kinan an hankalta mu Allah ne yaso su da wannan kuma su ma sai suka bi sai ya zaman to an gane bambanci tsakanin kira'oyin atba'na mun biyar kinan mu ne muka yi wannan aikin farala ce ta Allah ittaba'atuhum an nuna cewa da izinin Allah ta yi ita wannan dhurriya ta bi wato mahaifanta wa wajhul jam'i malan yace fuskar da za a bi a hada wadannan ayoyi ushira ilaihi an yi ishara zuwa gare shi an yi nuni zuwa gare shi bil qaidi da qaidin da yazo alladhi huwa fi hadhihi al-aya wallazi fi hadhihi al-aya wanda yazo a cikin wannan aya wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imani dhurriyyatu tabbisu da imani wa uyyina fiha an-naf'u sai an ka bayyana an ka tantance annafu amfani bi annahu shine ilhaquhum bihim za a rishkar da su fi darajatihim a cikin darajar su bi qaidil imani amma da sharadin imani da qaidi na imani ko mu ce da dabaibiya ta imani kenan ma'ana mun ce dabaibiya ba irin wannan dabaibiya wanda muke gani kamar magana ce an yi mata dabaibiya kenan kamar yadda malamin zauri suke cewa fa hiya akhassu min al-ayati al-ukhra kenan wannan aya ta cikin suratul tur ita an mafi zama kebantatta ta kebance ma'ana daga aya da take cikin suratu wato suratul luqman domin ita suratul luqman ta kore ne gaba daya ta ce la yajzi walidun an waladihi bata ce ba da mahaifi mai imani ko bai da imani wato da mai imani ko da wanda bai da imani sai ta sake shi amma ita wannan sai ta nuna a'a ta cikin suratul tur idan mahaifi yana da imani dan sa kuma yana da imani kenan tayi kaidi sai zaman to kenan babu cin karo tsakanin ayoyin mallan yace wal akhassu wanda yake an mafi kebance kenan nassi annasu al akhassu la yu'aridu al a'am kenan bai cin karo da nafsi wanda yake yazo a domin wannan yazo ya hade ne gaba ɗaya sai an ka fitar da wasu kenan sai a nuna maka banda waɗannan kenan kamar an ce wani mahaifi ba zai iya amfanin dan sa ba sai a ce bi sharɗi in ba imani suka yi gaba ɗaya ba da ɗan da mahaifin in sun yi imani to nan zai amfani shi kenan sai zamanto an yi taqyidin shi ko an yi takhsisin shi malam yace to wa ala qawli man fassara al-aya amma akan fadar wanda ya fassara aya bi anna ma'ana qawlihi abinda ake rufi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yajzi walidun an waladihi wani mahaifi ba zai amfani ɗansa da wani abu ba la yaqdi anhu haqqan lazimahu ba zai biya mishi wani haƙƙi ba ko wani bashi wanda ya lazimce shi wala yadfa'u anhu azaban ba zai iya tunkuɗe mishi azaba ba haqqa alaihi wanda ta tabbata a gare shi kina in dan ya tabbata kafiri ne koko shi da ba zai dauko ladan shi bai ce a ba bai shiga aljanna waɗanda sun ka tafi akan wannan fassara malam yace to in mun dauki wannan fassara fala iskala fil aya babu wani wato rikitarwa babu wata matsala a cikin aya ma'anar ta fito a fili tun da kinan nan tabbas da ba zai dauki wani abu ko musulmi ko wato da mu'mini ba zai dauki wata ladar shi bai ce a baba ba don ya samu shiga gidan aljanna kuma ba zai iya tunkuɗe ma baban shi ba azaba ko uba ya tunkuɗe ma da azaba la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a kamar yadda aya ta ce malam yace وسياتي زيزو لهذا ga wannan kenan mas'ala kenan ziyadatu idahin an gane ko ko ga wannan wato iskari da yazo ziyadatu idahin qarin bayani kenan fi suratul najmi a cikin suratul najmi fil kalami ala wato inda za a zo ayi magana akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da ya aikata maka sa suratul najmi wato aya ta 39 insha Allah ta'ala in Allah ya so mai taqiqin wannan littafi yace ka dibi wannan mas'ala wato in ka diba number 1 wanda ya taqiqin wannan littafi shine Ahmad bin Muhammad Badawi wato a wannan tabaa ta kursi ta jami'at Malik Saud yake cewa kadiba cikin mas'ala ta 174 min hadal kitab daga wannan littafi wannan yaro da malam yayi alƙawari kuma Allah ya nuna masa wannan hayyai bayanin wannan mas'ala kuma in insha Allah ta'ala mu ma in Allah ya yarda zamu zo akan wannan mas'ala din mu yi bayanin ta to wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya da kuma wannan mas'ala to amma kafin mu je gaba kamar yadda al'ada ta gudana in akwai dan ƙarin bayani ko wani abu da ya kamata mu dan ƙara muna dan ƙara shi a wani lokaci shine cewa a wannan aya da malam ya kawo wato ta cikin suratul tur yana daga cikin nau'i na ceto wanda an kai ittifaki akan shi domin su ƴan mu'tazila suna ganin babu wani ceto a ranar tashi alkiyama sabanin aqida ta ahli sunna wal jama'a cewa akwai ceto domin aikin ka bai isa saka gidan aljanna ba har yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani aikin shi bai isa shi aljanna ba sahabbai sun kace haka yace hanni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi sai Allah ya lulube ni da rahmarsa to ka kenan wannan wanda ke nuna cewa babu ceto kuma yana ganin aikin mutun ya isa saka aljanna a bai isa ba ko da ma an ce kai aiki nagari dole falala Allah ce ya saka aljanna baka iya biyan Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka wannan ya kamata ku fahimce shi to sannan kuma shi wannan ceton sai sun kace sun yarda da shi saboda aya ce ta alqur'ani tunda ta ce za a cece yaya daga karamin matsayi akai su ga babban matsayi sun kace wannan shi suka yarda da shi amma ahli sunna wal jama'a sun yarda akwai ceto mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto za a yi ceto kafin a je da wadansu mutane a wuta za a yi ceto bayan wadansu mutane sun shiga wuta Allah da kanshi kuma zai cece wadansu mutane wadanda suke suna da sauran imani da sauransu dai bayan Allah daga da za su yi ceto da sauransu wannan shi ne abu na farko abu na biyu sai wannan aya da aya da take zuwa bayanta an gane ko tun da cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha ya kawo a mas'ala ta 856 wanda mun riga mu cita wajen inna allaha indahu ilmus sa'a wannan aya ce mai kamata a ce wato ta zo karshe amma sai muka kai karshen littafin saboda shi cikin wancan littafin ne inda aka nuna Allah shi kadai sai lokacin da za a tashi alkiyama wa yunzilul ghaith Allah kuma shi yake saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa taraibat san lokacin da abin da za ta samu a gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kasa ba raibat san inda za kasar da za ta mutu ba ko a bagire ko a wuri inda za ta mutu to wannan sai ka iske a wannan zamani da muke ciki waɗansu suna kawo waɗansu abubuwa waɗanda dole akwai iskali sai an yi bayanin yadda za a fahimta nassi da kyau da an ka ce Allah ɗaya sai lokacin da za a tashi alkiyama wani ɗan ƙur'ani sai ce to ai cikin hadisi na sahihi muslim an ce wala taqumu sa'a illa fi yawmil jumu'a kiyama ba za ta tsaye ba sai ranar jumu'a sai a cikin hadisi ya karanta alqur'ani kaga wannan mas'ala ce wanda ya kamata a yi bayani kanta a'a da an ka ce kiyama ba za ta tsaye ba sai ranar jumu'a a jumu'a ta wace shekara sannan a wani sati ne ba a faɗa ba kina ya kamata mu fahimci cewa da an ka ce yawmul jumu'a sai ranar jumu'a ba a faɗi jumu'a ta wace shekara ba a wani lokaci ne sannan kuma a wace jumu'a ce kina wannan babu hadisi bai ci karo da aya ba an dai ce sai wace sai jumu'a wace jumu'a din ba a faɗa ba wannan ba ya nuna cewa an san lokacin da za ta tashi alkiyama ba shi yasa ma ibnu kathir yake kawo cewa waɗanda suke cewa wato jikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tu'lafu an gane ko ba zai shekara dubba to ulafu nan daga alfuna ba nan to ulafu ba za a hada ta ba ko kuma wato abin nan soyayya a ana nufin ba zai shekara dubu ba a cikin kasa ba ai kiyama ba ibn kathir ya karantar da wannan wato a cikin littafin sa na tafsiri ibn kathir to kenan kaga bale ma mu yanzu shi bai ga shekara dubu ba mu har mun ga shekara 1400 da wani abu wanda yana da cewa babu wanda ya san lokacin da za a kiyama sai Allah dan an ce juma'a ba ko ce juma'a ba ce ya kamata mu fahimci wannan dan haka babu cin karo tsakanin aya da hadisi na biyu da yace inna Allah inda huwa ilmu sa'a Allah dai san lokacin za ta tashi alkiyama wadansu suna hada harufa irin su alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad wadannan sai su yi wani lissafi sai su ce to da wannan ne za a gane lokacin za ta tashi alkiyama wannan kuskure ne domin lissafi na harufa wanda ake kira abajada da ake yi da harufa wanda kuma za ku iske ana rabon gado ko cikin ilmul qira'at duka ana amfani da irin wadannan a matsayin rumus ko kuma abajada ana doka su daga 1 zuwa 10 har zuwa 100 da su ne kuma ake wato lissafin gado a wadansu wurare wanda kala biyu ne akwai al-sharqi akwai kuma al-gharbi yadda suke amfani da shi ma'ana larabawan gabascin duniya akwai wanda suke amfani da shi abajada karshen ya saba su kuma larabawa na yammacin duniya su ma akwai wanda suke amfani da shi to za ku iske ana amfani da wannan to lissafi da wannan ba shi ne za a sarrafa tashin alkiyama ba dan haka cewa za a yi lissafin kiyama a san wannan wannan ba gaskiya bane domin ya saba mu al-qur'ani ga ayoyin daban-daban da suke nuna cewa ba wanda ya san lokacin da za a kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa sannan kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth Allah shi yake saukar da ruwa ma'ana shi kadai ya san lokacin da ake saukar da ruwa wa indahu kenan ilmu waqt nuzul al-ghayth Allah ya san lokacin da a saukar da ruwa wani sai ce to ai yanzu turawa sun kirkiro na'ura suna cewa ai za a yi ruwa kuma sai a yi ruwa to wannan su kansu turawan ba su ce ba sun san lokacin da za a ruwa suna cewa hasashe ne akai sannan kuma ba wai sun ce za a yi ruwa ba a'a suna da cikakken ilimi game da ruwa a'a ba haka nan bane wani lokacin sai su ce a yi ruwa sai ba a yi ruwan ba wani lokacin kuma sai su ce za a yi ruwa masu yawa kuma sai a yi kadan wani lokacin su ce za a yi kadan sai a yi ambaliya kaga wannan ya nuna maka cewa su kansu turawan hasashe ne sun kace suna yi ba wai sun tabbatar da cewa za a yi ruwan ba ina fata mun ji sannan in sun san ma misali ruwan kaza kaza lokacin da ba su da na'urori ya za su yi su san lokacin da za a ruwa na'urar su ce take nuna musu su yi hasashe sannan idan sun kaga za a yi ruwa su ne suke saukar da ruwan waye ke kula da iskar waye ke kula da girgijar waye halicci ruwan waye halicci girgijar sannan kuma ruwan da za a yi millimeter nawa za a yi ko millimeter nawa za a yi ga mai jin faransanci sannan ɗigo nawa zai sauko a bisa doron ƙasa sannan kuma mutum nawa zai amfana da wannan ruwan sannan nawa ne za su ga cikin ƙarƙashin ƙasa nawa za su zauna saman tabki ko kuma saman teku da abin da ya kama da haka mutum nawa zai samu arziki nawa za a samu na amfani a cikin wannan kaga wanda yake nuna maka cewa ba su sani ba ina fata ana fahimta ta wanda kuma yana nuna mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ruwan nan saukar da ruwa kun ga a kasar Turai an yi wata gobara waɗansu shekaru da suka gabata wanda gobaran nan an yi aka sheta ƴan kwana-kwana sun kasa tarayyar Turai gaba ɗaya tana kokarin kashe ta amma Allah subhanahu wa ta'ala ya taro ruwa hadari cikin minti 30 ya kashe wutar gaba ɗaya aka ce ma ƴan kwana-kwana su je su yi bacci su koma gida kaga wannan yana nuna mu'jiza da kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ne wannan saukar da ruwa al'amari ne wanda yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala kewaye sani da shi wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau kuma ƴan uwa mu fahimci wannan shi yasa za ku ga akwai wata aqida ta nuna za a tashi alkiyama shekara 900 da nawa suka je kasar Mexico lokacin da wannan lokacin yayi suka je suka zauna a kasar Mexico kenan suka yi rumce irin su suna tana kiyama ta abin nan ta yi sai tunda cikin aqidun su na ƙarya ce sai safiya ta waye ba a yi kiyama ba sai kattan kaddara sun kawaci don haka irin waɗannan abubuwa duk su ki burutsu ne wani ya ce maka ya san gaibi to dan Allah ya ce subhanahu wataala wa yunzilu al-ghayth Allah shi yake saukar da ruwa an gane ko sai ce kuma waya alamu wa fil arham kenan shi kadai ne ya san lokacin abin da ke cikin abin nan ke cikin mahaifa jam'i ne ar-rahim to wani sai ce to ai yanzu ai turawa sun yi na'ura ana iya ganin namiji ne ko mace da biyu ne ko da uku a wannan ba shi ne sani ba su da na'ura ne suka yi hasashe wani lokacin sai su ce namiji ne sai a zo a iske mace ce wani lokacin sai su ce dai ne sai a iske biyu ne wani lokacin su ce uku ne sai a iske biyu ne wani lokacin su ce uku ne a iske hudu ne kaga wannan ba shi ke nuna maka sun san menene hakikanin abin da ke ciki ba suna yin hasashe ne sannan idan ma sun san namiji ne ko mace to dogo ne ko gajere ne bayan sun san wannan su fadi musulmi ne ko kafiri matsiyaci ne ko mai arziki shugaban kasa ne ko talaka su faɗi dan wuta ne ko dan aljanna duk abin da ke da alaka da shi abincin da zai ci har ya koma ga Allah na wale ruwan da zai sha komai su faɗi da yawan da zai yi da komai wanda ya nuna Allah ɗaya ne yasa abin da ke cikin mi ke cikin wato mahaifa in ka diba cikin hadisi na Abdullahi bin Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu ɗaya daga cikin ku ana tattara halittar shi yujma'u khalquhu mun taɓa karanta shi yujma'u khalquhu to kuskure ne khalquhu sai mutun da yujma'u an kace kina ya kamata ya zama to na'ibul fa'il yujma'u khalquhu hadisin ya bayyana yadda ake halittar dan adam kuma Allah ya san dan wuta ne ko dan aljanna ne kaza 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 wadannan abubuwan duk ba wanda ya san da su to wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada raiba ta san ba abinda za ta samu gobe ko abinda za ta aikata tana yi waka tsara ka samu ka aikata to in kuma wani lokaci sai ka tsara kuma baka samu aikatawa ba to kina wannan yake nuna ka baka sani ba an gane ko don kakkace na tsara abu kaza na yi shi kinan na sa abin da Allah ne ya so domin Allah bai so ba so da dama kake cewa zakai kaza kuma ka kasa yi sai kace zakai abu biyar a yi ne ka kasa yin dai ma kaga wannan ya nuna baka sani ba wa mata dinne sun bi ayi ardin ta mutu rai ba sai inda za ta mutu ba kenan ba zaka ce ba don wani mutu ya ce zai mutu a wani wuri in kaga ya mutu Allah ne ya so shi bai sani ba kada ka zo ka ce ya san abin da yake faruwa to don haka yana da kyau mu fahimci ayoyi musamman irin wannan zamani da muke turawa suna kere-kere kada a ji a ɗauko waɗansu abubuwa a ƙara waɗanda ba su da alaƙa da addini a kuma wato ɗora su game da addini Allah ya muna mai kyau mas'alar mu ta gaba wanda za mu tashi a kanta sai cikin wato suratul sajada kenan za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha suratul sajada sai kawo number 1 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi number 1 in ka diba kasar littafin a wannan taba'a da take hannuna yace qala ibnu ashur yace ashharu asma'i hadhihi sura mafi shaharar sunayen wannan sura huwa suratul sajada ana kiranta suratul sajada surata sajada kenan wa huwa akhassu asma'iha shine mafi kebanta sunayenta ma'ana wanda anka fi sani mafi shahara wa huwa almaktubu wato fi satr shine wanda anka rubuta a cikin sedara in jama'an bahaushe layi kenan almaj'ulu lismi sura wanda anka sanya ma wannan sura almaj'ulu daga ja'alani wanda anka sanya ma wannan sura min almasahifi a cikin wato alqur'ani da aka rubuta almutadawila wadanda suke a hannun mutane at-tadawil shine abinda wani ya miƙa ma wani wani ya miƙa ma wani wa bi hadha alismu da wannan suna ne tarjama da at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ya buɗa mata babi kenan fi jami'i a cikin littafin sa al-Jami' wa bidhalika idafatu kalima wa bidhalika da wannan idafatu al-kalima wato an kai idafa kalimata sura ila kalimati sajada kenan zuwa kalimatu sajada wala budda min taqdiri kalimati babu makawa inji Sheikh Ibn Ashur sai an kaddara kalimata alif lam mim wato kalimata alif lam mim al-mahdhufa wadda an shafe ta lil ikhtisar dan saboda takaitar da magana إذ لا يكفي مجرد إضافة بذي إصابة إنتي ابن عاشور أي إضافة سورة سورة إلى السجدة أدنك أنت سورة ذوق السجدة في تعريف هذه السورة أتكن تعريف ولا سورة لما أنت تعريف أبو اللي يبنب أنت أكد أبو فأيبا إتكن إبتي أكو سجدة أتكنت فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن كنا إن أنك تيها كذا أي بذا أسامو وتسجدة بو تسورة ودى أدى سجدة أتكن سورة القرآن إلا في سورة من السور فاتيس يتكن سورة لكتكن سوري ina fata an fahimci kenan inda an ce ita kadai ce a suratul sajada da kamar cikin ta ne dai akwai sujada amma alhali ko sujada ba cikin ta dai take ba ma'ana ayat dai an ka gare ta ana iya ayi sujada wato samma aidan sannan kuma ana kiranta alif lam mim tanzilu don abin banta da sauran alif lam mim kaga bakara alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi suratul ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da sauran su wato samma ana kiranta alif lam mim tanzilus sajada kuma an ƙara alif lam mim tanzilus sajada da a ƙara bambanta ta wanda ake son a bambanta ta ma'ana an ƙara wani abu don saboda a ƙara bambantawa malam yace to wa fi sahih al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari an abi huraira daga abu huraira kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u yawmal jumu'a yana karantawa a ranar jumu'a fi salatil fajri a sallata al-fajr alif lam mim tanzilu as-sajda ina karanta alif lam mim ta tanzilu as-sajda kidan kaga sunanta alif lam mim tanzilu as-sajda yazo a cikin wannan hadisi wa hal ata ala al-insani da kuma hal ata ala al-insan suratul insani kidan to wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u yana karantawa ma'ana ta kasance al'ada gare shi amma ba shi ke nuna babbai ya karanta wannan surori in ba su ba in an ce kana qara'a ya karanta kamar so dai ne amma an ce kana ya qara'u ma'ana ya zama to mudari ne abu ne wanda yake mai tuwa amma ba yana kullun wannan surorin yake karantawa ba wannan na farko kenan sannan abu na biyu wannan ba yana nuna dole ba kai sai ka karanta wannan domin ya danganta daga halin mutane suratu alif lam mim as-sajda tana da safha 3 suratul insan tana da safha 2 da safha 1 ko zuwa da rabi haka to kaga in kace kullun zaka karanta su musamman a wani wuri za a iya samun matsala amma in ka karanta wani sashi daga cikin su ga guda biyu kuma ba laifi ko da baka kai karshen su ba yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan domin yana daga cikin muskilon da muke fama da su al mutlaq wal muqayyad shari'a in ta zo ta saki abu mutlaq baka da dalilin da zaka kayyade shi sannan shari'a in ta kayyade abu baka itlaqin shi to nan ne ake samun matsala ka karanta littafin al-i'tisam na Imam Shatibi mai al-muwafaqat ba wancan Imam Shatibi mai ilmu al-qira'at kaga irin yadda ake saba shari'a ta irin waɗannan ka'idodin in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi abu kaza kamar sallama misali yayi nau'i daban-daban to kakkari ka guda kullun kace ita zaka yi a in kai yi wannan gobe kai wannan shine cikakken wato cikakken bin sunna ina fata an fahimci ne abinda shari'a ta ce mutlaq ne to baka irin izinin kai taqyidin shi a shari'a ta zo ta ce ana yin kaza to wannan ba laifi idan ba kana itiqadin dole sai wanda ka daukan ba laifi kai aiki da wanda kai aikin da shi ina fata an fahimci ne yana da kyau daliban ilimi mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam. To wannan shi ne abinda shi malam ya kawo game da suran wannan sura, kuma game da sajdatul wajhi na alqur'ani kariba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid, sannan kuma kariba cikin misali al-fiqhul muyassar li nukhbatin min al-ulama, domin fiqhul muyassar akwai daban-daban, akwai li nukhbatin min al-ulama, sun kawo bayani kan ka'idodi kan sujada da kuma ka'idodin ta da yadda ake yin ta da kuma sauran littafai in kana so na fiqh suna nan dai suna da yawa. Ko kuma littafa hadisi wanda suka yi bayanin sajdat waɗanda a cikin alqur'ani mai girma, in ka zo za ka iya wato ganin su. To wannan shi ne abin da za ni iya cewa ƙarƙashin wannan, sai mu je cikin wato karatunmu. Mas'ala ta farko, mas'ala ta 858 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid. Malam ya ce fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya aka yi Allah ya ce yudabbiru al-amra, Allah yake zartar da al'amari, yake tafiyar da al'amari, minas sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa, thumma ya'ruju ilayhi, sannan ya koma zuwa gare shi. Al-uruji shine wato abin da ya tashi daga ƙasa zuwa sama, amma yana tafiya irin ta ba kai tsaye ba, domin al-uruji kama akwai karkata daga al-a'raju ne, wanda ya nuna mu'jiza ta al-Qur'ani, wanda abubuwa idan za su tashi daga sama, daga ƙasa zuwa sama, ba su iya tashi kai tsaye, sai sun rinka yin kwana-kwana-kwana-kwana sannan su tashi. Haka jirgin sama yake tashi, haka abubuwa masu tashi zuwa sama suke tafiya, dukkan abin da za a yi tafiya sama ba zai iya tafiya kai tsaye ba, dole sai yana yin wato wannan. Thumma ya'ruju ilayhi, sannan ya koma zuwa ga Allah, fi yawmin, a cikin wani kana miqdaruhu, wato gwargwadon tsawon wannan yini, alfa sanatin, shekara dubu, mimma ta'udun, na daga abin da kuke lissafawa. An gane ko? Kina gini a wajen Allah kusan shekara dubu ne irin namu, shi yasa Allah ya ce wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, ko mimma ya'udun a wata qira'a a cikin suratu al-hajj. Malam ya ce to wa qala ta'ala, sai Allah ya ce fi suratul ma'arij, a cikin suratul ma'arij, ta'ruju al-mala'ikatu, mala'iku suna tafiya suna tashi sama kenan, war ruhu da kuma ruh mala'ika jibril, to shi ma yana daga cikin mala'iku, na an kawo shi ne littashrifi dan nuna girmamawa, kamar a ce mutanen gari kaza sun zo hadda wato misali a ce sarkin su ya zo, to kina kaga ai sarki na cikin mutanen garin, amma saboda yana wani matsayi aka bambanta shi da su. War ruhu ilaihi, da kuma mala'ika jibrilu, fi yawmin, a cikin wani yini, kana miqdaruhu, gurgurdin wannan yinin, 50,000 sana, shekara 50,000, suratul ma'arij aya ta 4. To kaga da an ce shekara 1000, nan kuma an ce shekara 50,000, ya zamu yi da wannan kuma da alqur'ani ne. Malam yace kulna, zamu ce almuradu bil awwali, abinda abu na farko, abinda ake nufi da aya ta farko kenan, masafatu urujil mala'ikati, wato gurgurdan tafiyar mala'iku a sama, min al-ardi, daga ƙasa, ila sathil a'la min as-sama'i ad-dunya, har su kai zuwa ga as-sathil a'la, ai an ce as-sathi shine rufi wato na duniya, saman duniya wato ta farko kenan, sama wanda take duniya kenan, tashin su daga ƙasa zuwa kofar sama'u ta duniya. Wadhalika alfu sana, wannan shekara 50, shekara dubu ne, 500 sana, masafatu ma baina sama'i wal ard, kenan shekara 500 tsakanin abin da yake sama da ƙasa, wa 500 sana, shekara 500 masafatu samaki sama'i duniya, kenan tsawon rufin sama ta duniya, kenan yana nufin kenan kamar mataki na farko kafin a kai ga rufi tsakanin ƙasa, a rabu da ƙasa, sai an yi shekara 500 a kai ga matakin rabuwa da ƙasa, sannan kuma daga wannan matakin na rabuwa da ƙasa zuwa sama kafin a kai ga rufi, shekara wato kenan 500, ko kuma ya zamanto a'a, daga ƙasa zuwa rufi na duniya zuwa sama, kofar farko ta sama kenan, shekara 500, in an bude ta an ci gaba da tafiya kafin a kai sama ta biyu kenan, ƙarshen sama ta farko a can tsakanin ta da sama ta biyu, sai zan shekara 500. Wal muradu bisani, abu na biyu, masafatu urujil mala'ika, kenan nisan tafiyar mala'iku, min al-ardi, daga ƙasa, ila al-arshi, har zuwa ga al-arshi kenan, har zuwa inda za a kai daidai al-arshi kenan, gunan sambai guda 7, sai zamanto shine shekara 50,000, shi malam ya tafi akan wato wannan. To wannan shi ne abinda malam ya kawo. Athani, wadansu sun kace a'a, annal murad bihi, abinda ake nufi fil ayataini, da ayoyin guda biyu, yawmul qiyama, ranar tashin alqiyama ake nufi dukkan su. Wa miqdaruhu alfu sanatin min hisabi ahli ad-dunya, abinda ake nufi da shi shekara dubu na lissafin mutanen duniya, li qawlihi ta'ala, domin Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, yini a wajen Allah kamar shekara dubu ne da kuke yin wato lissafi, ko kuma ka alfi sanatin mimma ya'udun, a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir sun karanta da yawo, sai da manto kenan akwai iltifati a cikin ilimin balaga. dubi an ce wa inna yawman inda rabbika kaga inda rabbika ana magana ne da shi ka alif sanatin mimma ta'udun kaga nan khitab da khitab ne amma kace ka alif sanatin mimma ya'udun kama an juya magana ne da ana magana da wadanda ba sa nan shi ne ake kira al-iltifat wa ma'ana qawlihi ta'ala ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala 50000 sana shekara 50 ay law tawalla fihi hisabul khalqi ghayra Allah ta'ala ghayru khalqi Allah ta'ala da dai an samu wani ne zai mu mutane hisabi ba Allah ba to da sai an shekara 50 sai zama to kenan ko ne an hankalta ma wato wata fuska can an hankalta mu kenan tsawon yinin shekara 50 kuma da ba Allah ne zai yi hisabi ba da sai ya kai shekara 50 can kuma inda tsawon yinin shekara wato dubu ne a lissafin mutane ina fata an fahimce as-salisu wadansu malami suka ce a'a annahu ka alfi sanatin wato kamar shekara dubu ne fi haƙƙi awamil mu'minina a cikin haƙƙin gama garin mu'minai an gane ko ma'ana mu'minai talakawa waɗanda kuma suka bi Allah domin kasance mutum talakka shi da imani ba shi ke rune da ya fi jin tsoron Allah ba ko wani abu akwai talakkan da yana ɗauke da cututtuka na girman kai da hasada da ganin ƙyashi da baƙin ciki wanda wani mai hali bai ɗauke da su don haka kasance mutum talakka an gane ko talaka ba shi ke nuna cewa ya fi mai kuɗi ba kasancewar mutum yana da ilimin addini ba shi ke nuna ya fi wanda bai da ilimin addini ba sai dai in yana da karatu kuma na aiki da karatunsa kinan nan yana da ya haɗa biyu ga aiki ga ilimi to amma ba dan mutum yana da karatu ba ko yana talaka ko yana mai kuɗi ya fi wani inna akramakum indallahi atqakum yace to kenan galibin talakawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗanda za su fara shiga cikin aljanna fuqara al-muhajirin talakawa muhajirin domin sun yi imani da Allah kuma galibi cikin mu'amaloli na duniya in ka jagoranci mutane fuskar kasuwanci saye da sayarwa ta fuskar mulki zaka iske akwai mu'amala ta shari'o'i tana yiwa ka zalunci waɗansu to shi ko talaka galibi bai zalunci kowa ba in ya zama talaka ne wanda bai shiga karkashin waɗansu suka sashe aikata banda ba domin akwai talakan da ke zuwa shiga karkashin masu kuɗi ko shiga karkashin masu mulki ko shiga karkashin malamai waɗanda ba su tsoron Allah a sashe cikin banda to shi wanda ba a sawa da shi talaka wanda ya zama kurmi kenan to waɗannan su ne za su farkon shiga aljanna kamar yadda ya faɗi fuqara'ul muhajirin domin su sahabbai ne kuma ga su talakawa wal khamsina alfa sanatin shekara 50 fi haqqil kafirina game da tsawon ginin ga kafirai li shiddati ma yukabiduna fihi saboda tsananin abinda suke zojewa da shi inji malaman zauri ma'ana abinda suke haduwa da shi min al ahwali ahwal da ha babba ne shine na tsoro jami'i na al hawl ba al ahwal ba haluli na al ahwal na abinda suke haduwa da shi na tsoro wal mihani da jarabawa jami'i na al mihna wa kasa'atin min ayyamid dunya kamar dai kuma sa'a ce wani dan lokaci ne na lokacin duniya fi haqqi khawasil mu'minin ga keɓantattun mu'minai in an ce keɓantattun mu'minai to nan a can ya kawo awa ga magarin mu'minai an ce magarin mu'minai na ana nufin mu'minan da suke da wato tsawon hisabi sawa'an talakawa ne sawa'an ba talakawa bane amma akwai mu'minan da suke khawasul mu'minin keɓantattun mu'minai waɗanda suna da manya-manyan ayyuka na gari to su waɗanda su ne khawas anan an gane ko kinan ba zo bane su zamanto talakawa malam yace to wayu ayyiduhu abinda yake karfafa wannan maruya abinda an karwaito annahu qila kina anci ya rasulullah an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka yawmun miqdaruhu 50000 sana akwai yini wanda tsawonci ya kai gurgurdon shekara 50 ma atwaluhu miyai tsawon sa ana mamaki ne kina siga sai ta ta'ajjub ma af'alahu da af'il bihi sune siyaghna wato ta'ajjub kadiba cikin litafannahu zaka ga wannan fa qala sayyidi wallazi nafsi bi yadihi la rantsi da wanda yana yake a hannunsa inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kinan Allah kinan tunda ransa yana a hannun Allah la yukhaffafu ala almu'minin za a saukakar da kinan tabbas za a saukakar da shi ga mu'minai shi wannan ginin hatta yakuna alaihi har sai ya kasance gare shi kinan shi mu'mini ya kuma zuwa ga jinsin mu'minai kinan bai ce hatta yakuna alaihim ba kinan akhaffa min salatin maktuba mafi sauki daga ya yi tsawon lokacin sallah wadda take ta farilla kenan yusalliha fi dunya wanda yake yin sallah a wannan wato a wanda yake yi a duniya sai sa number 2 yace isnaduhu da'ifun jiddan mai tahqiqin wannan littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi yace sanadin wannan hadisi da'ifi ne kwarai Imam Ahmad kenan ya kawo shi sannan da Imam Abu Ya'la da Imam Ibn Hibban na hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu yace bi isnadin wahin da isnadi wahi in an ce wahin shine mai rauni an gane ko muannas kin shi sai a ce wahiya Allah ce wan shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya ay da'ifa wa da'ila malam yace to waru ya kuma arwayto siga ce ta tamridi kaga shi ma bai tabbatas ba annabna abbas ibnu abbas radiyallahu anhuma allah shaddada shi da babansa wa ali sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin su ila an hatainil ayatayn an yi masa tambaya game da wadannan ayoyi fa qala sayyati yawmani dhakarahum allah ta'ala wa dusu kwanaki ne guda biyu wadanda allah ya ambata fi kitabihi a cikin littafin sa wa innini akrahu ina kyaba an aqula fi kitabillahi in fadi wata magana cikin littafin allah bi mala a'lamu ga abinda ban sani ba duk da kina turjumalul qur'an kaga yace bai sani ba tana yiwa a wannan lokacin bai sani ba tana yiwa tambayar ya santa amma ya manta koko ya manta wani bangare daga cikin ta tana yiwa kuma wato ya zama to mutumin da ya masa tambaya ba tambaya ce yake yi ta neman sani ba ta ta'annuci ce sai ya ga ya kamata ya yi masa wato wani abin nan shi yasa abinda baka sani baka ce baka sani ba shikenan an huta sannan kuma ba da tambaya kai tsaye in baka sani ba bai da kyau kana iya cewa bari haka yi nazari koko sai ka tuntubi dalibai koko sai ka tuntubi malamai a san yadda za a fito ma wato wannan matsala don addinin na Allah ne ba naka bane kenan ba dole bane sai ka bada amsa a lokacin da ake bukatar ta wanda kuma shine ladabi da ilimi wanda da yawa daga cikin dalibai yanzu ba su da shi Allah ya kyauta to wannan shi ne abinda malam ya kawo kenan dai waɗannan ginin guda biyu ko a ce bambancin tsakanin tafiyar su wancan na cikin suratul wannan na cikin suratul abinda suratul sajada wato shekara dubu daga tashi sama daga ƙasa zuwa ga wato kofar sama ta farko ko kuma a zuwa ƙarshen sama kenan in an ji zuwa sama ta biyu shi kuma wannan shekara 50 har zuwa sama ta bakwai kenan karshen zuwa sama ta bakwai ko kuma don sun kace a'a abinda ake nufi da shi shine cewa wato shekara 1000 irin na duniya yadda muke lissafawa kenan shine aini na Allah a wajen Allah shekara 50 kuma inda ba Allah ne zai yi hisabi ba sannan kuma na uku shine don sun kace a'a zai zama to yana da tsawo ne wato kamar gurgurdon shekara 50 ga sauran muminai waɗanda suke wato suna da waɗansu ayyuka za a tsananta musu wajen bincike sannan kuma zai zama to mai sauki ga mumini kuma zai zama to mai tsananin tsawo ga kafiri kamar shekara 50 wanda dama Allah subhanahu wataala ya ce fa zalika yawma idhin yawmun asir ala alkafirin ghayru yasir yini wanda yake wato yini ne mai sauki amma ga kafiri fa zalika yawma idhin yawmun asir wato idi ne wanda yake mai tsanani al kafiri na ghayru yasir ga kafiri ko ga kafirai ba mai sauki bane kenan mafhumu ya an dauki mafhumul mukhalafa ga muminai wanda yake mai sauki ne shi yasa Allah ya ce yaqulul kafiruna hadha yawmun asir a cikin wato suratul qamar to wannan shi ne abinda malam wato ya kawo to anan kafin mu je gaba mas'ala ta gaba akwai dan abinda ya kamata mu kara da an ka ce gurgudun yinin kiyama ka wato misali ko mun dauke ka alfi salatin ba ta uddu shekara dubu nan ba ana nufin ba shi yinin kiyama yana da karshe ba haka ake nufi ba dan Allah ya kiran shi yawmul akhir rana ce ta karshe wanda daga ne ta babu wata rana to an ce tsayin shekara dubu ne kenan sai ya zama to baki shekara dubu ai kiyama ta tsaya kuma ga yan wuta an ce khalidina fiha abada yan aljanna an ce khalidina fiha abada na abinda ake nufi shi ne cewa a'a daga lokacin da za su taso har lokacin da za a yi hisabi kowa ya san makoman sa shi ne za a yi lissafawa da shekara dubu don shi ita kiyama ba ta da iyaka babu wani yini bayan sa dan kaka ce tsawon shekara dubu ko shekara 50 kenan daga nan wato an kare kenan kuma shikenan babu wani abu ba haka ake nufi ba ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne ina ganin abin da kamata mu kara a karkashin wato wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 859 malam yace fa in qila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace allazi ahsana kulli shay'in Allah shine wanda ya kyautata dukkan komai khalaqahu wanda shine ya halicce shi ina fata an fahimce ni yace au kulli shay'in khalqahu koko dukkan komai wato khalqahu halittarsa tunda an ce khalaqahu fi'li madini wanda ya halicce shi kina Allah ya halicce shi kuma ahsana kulli shay'in khalqahu shi ya kyautata halittar dukkan komai an gane ko idan muka ruba yace al ikhtilafil qira'ataini akan sabanin qira'o'i guda biyu kenan ya kawo bambanci tsakanin su in mun ka duba khalqahu wanda sun ka karanta sun kai malamun sukuni wato Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub an gane ko da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Kathir da Imam Ibn Abir su suka karanta khalqahu su ko wadancan sun ka karanta khalaqa in za ka tsayawa sai ka ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa idan za ka karanta kai malamun fatha in kuma waccan qira'a ce ta su Abu Amr da Yaqub da Abu Ja'far da Ibn Kathir da Ibn Amir allazi ahsana kulli shay'in khalqa kaga akwai bambanci tsakanin khalaqa da khalqa ya kamata mu bambanta ko cikin karatu ko wasu kuma sai ka iske sun ce wato a cikin qira'o'in da ma ba a lamun fatha fatha wato sai su zo su yi sukuni alhali ko fatha ne ya kamata dalibi ilimi yayi hattara malam yace to wa muqtadal qira'atayn wato abinda qira'o'in suke hukumtarwa kina suka bayarwa da ma'ana Allah ya kuna fil makhluqati fi makhluqati Allah ta'ala ba zai kasance ba a cikin abubuwan da Allah halitta madaukakin sarki shay'un qabihun abun da yake mummuna wal waqi'u khilafuhu idan kuma an ka duba sai a ga cikin abubuwan da Allah halitta akwai abin da yake mummuna walau lam yakun illa shurur ko da babu wani abu wanda ya kasance sai sharri an gane ko abubuwa da suke dauke da sharri wal ma'asi da sabon Allah fa innaha makhluqatun lillahi ta'ala inda ahli sunna yace to wadannan abubuwa halitta ce ta Allah domin bayyuwa a aikata wani abu ba da izinin Allah subhanahu wata'ala ba a wajen ahli sunna wal jama'a ma annaha qabiha tare da cewa abubuwa da suke ba su da kyau ina fata an fahimci ni kaga wannan ya nuna maka cewa wannan malamin mai wannan littafi shi yana da wani dan nau'i na sufanci amma akwai wuraren da yana tafiya ne akan aqida ta ahli sunna kinan sai da manto inda yayi kuskure ya saba ma aqida ta ahli sunna nan wadansu kurakurai ne amma ya nuna cewa ga wato abinda ahli sunna sun ka fada kuma da bai nuna cewa bai tare da shi ba kina wannan ya nuna cewa kamar shi yana tare da aqida ta ahli sunna wal jamaa wanda in za a yi hukunci akan mutum za a dubi wato akan abubuwan da yake tafiya akan su da abinda shi yace ya yarda da shi ba abinda wani yace wani haka yake nufi ba a'a shin shi wani mai rubuta kuma mai yarda da shi ba abinda wani wanda yayi masa hukunci ba yace ga abinda yace yayi masa hukunci ya fassara magana shi irin yadda yake so yayi hukunci akan sa to wannan shi ne abin da ya kawo to sai malam yace kulna zamu ci ahsana bi ma'ana ahkama na abinda ake nufi ahsana ya kyautata bi ma'ana ahkama ma'ana ya daidaita abu wa atqana ya yi shi wato ya kyautata shi wa hadha aljawab ya umul qira'atayn malam yace to wannan amsa in kunka kawo ta duk ta shafi qira'o'in guda biyu kina Allah shi ya kyautata dukkan abinda shine ya halice shi ko ko Allah shi ya kyautata halitta dukkan komai domin an ce khalaqahu wanda Allah ne ya halice shi khalqahu halitta abin wanda Allah ne ya yi ta yace to asani na biyu anna fihi idmaran wadan sun kace fihi idmaran akwai abin da aka shafi taqdiruhu za a kaddara shi ahsana ila kulli shay'in khalqahu Allah shi kyautata izuwa ga komai halittarsa haka sun kace kenan Allah shi ne kyautata izuwa komai halittarsa الثالث نأكو أن أحسن بما أنا علما وسنك تبيتي وشيفي إلينا أحسن أن ينا نفهم علما يا سني كما يقال فلان كما يدأكي تواواني لا يحسن شيئا بي إيه كوميبا أي لا يعلم شيئا بي سن كوميبا وقال علي علي يتي كرب الله وجهه ألا يقرم مدى وتوفس كسا وأن إن شاء سنة أفريد ونسي أي أنت كرب الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم بيت أي سجد با قومك شاسا سكتوا تكنا يافي أبو بكر يافي عمر يافي عثمان سبو رسول سنة بدما ألوكة جاهلية شيكو مانغا منزا الله صلى الله عليه وسلم يافي الإسلام يجب ما قبله hadithi ne sahih muslim ingantacce nan ba yajibu bali a ce ya wajaba a ya jubbu ne yana shafi dukkan abin da gabata sun musulunta Allah ya ce ya yafi musu dan haka ba da wannan da ayi lissafi ba a ce wa da yafi wani an gane ko sannan kuma wato almiza la tadullu ala alfadila dan ka ke banta da wani abu ba shi ke nuna kafi ba akwai wani mutum a zamanin annabi suleiman wanda Allah ya bashi ilimin littafi annabi suleiman tare da mulkin sa da komai da annabtarsa da manzancin sa bai kawo wannan gadon ba amma wani daga cikin mutanen sa wanda Allah ya ba wannan karama wanda karamar bawan Allah wanda yazo cikin wata risala karamar ta wannan annabi ce to kaga sai ya kawo wannan ba shi ke nuna wannan malamin ba yafi annabi suleiman annabi musa ya je wajen khadir yayi karatu an gane ko alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammut taslim ko mun ce khidr waliyina ko ko mun ce annabi ne don wadan malamai sun rinja da cewa shi annabi ne don ya ce wa fa'altuhu an amri to amma kuma koda ya kasance annabi ne ai bai kai annabi Musa ba don shi annabi Musa rasulun ne kuma shi daga cikin ulul azmi minar rusul dan haka almiza la tadullu ala alfadila samun wani abu da kake banta da shi ba shike nuna kafi kowa ba shi yasa muke ganin cewa ana samun matsala a jarabobi da ake yi a makarantu da musabaqat da ake yi da wani abu sai ka iske wani yayi fice a wani abu in an ka zo wajen jarabawa sai a iske bai samu babban matsayi ba sai a ce an yi munafinci an yi kaza an yi kaza misali a makaranta mun zo muna da wato karatuttuka daban-daban misali in makaranta ce da ake hada karatun addini na boko akwai boko akwai mathematics akwai literature ko literature akwai mathematics kenan mun ce mathematics da english akwai physics wato physics kenan akwai shimi chemistry akwai daban-daban akwai larabci akwai qur'ani akwai nahwu akwai sarfu to sai kai sauran dalibi Allah mai fice a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ilmukan ko biyu yana samu su 100% amma sauran yana da rauni to sai kai ce wani shi ko bai samu su duka amma mafi yawanci yana samun fiye da rabi to yanzu an kado aka hada maki gaba daya sai ka isto wancan din wanda ke samun 60 60 60 60
wancan kuma ya samu 100 wuri biyu amma sauran duka zaka iske 15-20 idan aka hada bakin gaba daya sai ka iske wancan din yafi wancan to amma saboda bi saboda wuri guda ake kallo sai a ce an yi zalunci ko an yi cin amana haka zan musabaka sai ka ce wani Allah ya bashi murya amma banda muryar wajen tajwidi bai da karfi makharijul huruf bai da karfi an gane ko sannan kuma a harda misali bai yi kuskure ba amma yana da harda da murya to shi ko wancan a harda bai kai wancan ba amma yana da karfi shi ba a murya kuma yana da dan tashi murya amma bai kai wancan ba amma wajen makharij 100% yana da karfi a wajen abin nan tajwidi yana da karfi sannan kuma a wajen hai'a yazo ya sanya sutura mai kyau yayi kaza yayi kaza ah sai zaman tuto yanzu ya za a yi in an hada makin gaba ɗaya wancan din yafi amma inda za a kalli muryar da har da kaushi a ce wancan yafi to sai ka iske irin waɗannan suna samu mutane da gusan yadda ka'idodi suke ba kullun suna cewa an ci amana an yi zalunci an yi kaza an yi kaza musamman wato irin musabakokin da za a cewa wani lokaci an hada ta gari sai ka iske akwai mata akwai maza an hada su duk da yake galibi ana yin musabaka ne ta maza daban ta mata daban to in mace ce ta yi ta farko namiji na biyu sai a ce a ina ai alƙalan nan dama tunda mace ce ta zo ta dole ne su bata na farko kuma musamman in kaddara ta girma wani daga cikin malaman ya aure ita wato wannan matar sai a ce haba ai mun sani dole na ta samu ta farko ba tare da an hankalta ba su ka'idodi ba da ake hankalta ba haka da yana da kyau ai hattar da haka da an kace aliyun karramallahu wajhahu wagga miza ce tashi amma ba ta nufin wato al-afdaliyya ba sannan suke cewa ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha Uthman Dhunnurai da ake ce mishi mabucin haske biyu shi yaya biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aura kuma dukkan su waɗannan da Abubakar da Umar da Uthman inda za a bi diddigin nasaba su sai a iske ita ma tana da alaka da gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam to amma saboda wani lokacin son rai da waɗansu abubuwa zaka iske abubuwan sun yi nauyi wani lokacin kuma wani bai fahimci abubuwan bane kawai an bashi ne ba tare da an fayyace masa ba da haka sai ayi hatta wa qala aliyun karramallahu wajhahu aliyu yace Allah ya girmama fuskarsa an gane ko shine karramallahu wajhahu Allah ya girmama fuskarsa addu'a ce qimatu kullu mri'in qima kowane dan adam ma yuhsinuhu abin da ya iya kenan ai ma ya'lamuhu abinda wato ya sani kenan shi yasa ma wani sha'ir yace wa qadru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu fal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u yace to fa ma'anahu abinda ake nuhi annahu alima khalqa kulli shay'in Allah ya san halitta komai aw alima kulli shay'in Allah ya san dukkan komai khalaqahu wanda shine ya halicce shi walam yata'allamhu min ahadin Allah bai nemi sanin wato bai koyi halitta ba ga kowa wa hadhani aljawabani mallan yace to waɗannan amsoshi guda biyu ya khussani sun kebantu bi qira'ati fathil lam qira'a wanda an kamala mun fatha an kace khalaqahu kenan yana nufin da tambaya wato abin nan ta biyu da amsa ta biyu da amsa ta uku sun kebanci qira'a khalaqahu waccan qira'a wato ta khalqahu ita ko tana tare da wannan akan amsa ta farko kenan can sun yi tarayya ina fata an fahimci ni wannan shine abin da yake son ya ce kuma taujihin wannan qira'at kin sai ka duba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da Sheikh As-Samin al-Halabi kadiba kuma cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an da Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti kaga yadda an kai taujihin wannan qira'o'in akwai maganganu daban-daban na malamai wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne wato abinda malin ya kawo to amma anan abinda ya kamata mu gane shine cewa da an kace Allah ya kyautata dukkan abinda ya halitta nan kyautatawa shi Allah duk abinda ya daidai ne hakimun ne idan ka ga misali Allah ya yi wani kai kana ganin kamar bai da kyau a'a to yanzu anan kai akan lokaci da bai da kyau da za a ce ka halicce shi kai ba za ka iya ba duk abin da Allah halitta ba wanda ya halicce shi kenan duk abin da Allah ya yi mai kyau ne sai dai kyawun abu ne kai yana da alaka da kai 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 ne kace ni abin ga kuma duk abin da Allah ya zartas shi ne mai kyau shi yasa anan sai mun yi hattara nan da an kace al-ma'asi sabon Allah kai kai ne kace gani sabon Allah bai da kyau misali tunda Allah ya bari an yi sabo sai kana ganin kamar bai da kyau ba haka nan bane sannan wani abu a gare ka farko bai da kyau a ƙarshe yana da kyau jarabawa da Allah ya ma annabi Yusuf da jarabawa da Allah ya ma annabi Musa da jarabawa da Allah yake ma bayin sa da dama so da yawa farkon abu sai mu ga kamar bai da kyau tsakiya bai da kyau ƙarshe sai zaman to mai kyau gare mu sannan abu na biyu abubuwa da ake ganin ba su da kyau a cikin hikima Allah ya yi su shi yasa inda Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku bisharri da sharri wal khairi da al khairi fitnatan don jarrabawa ta'kid ne tunda da al bala'u da al fitna duka suna nufin jarrabawa kina an yi ta'kidul masdar da wato fi'li wato an yi ta'kidul fi'li da masdar wanda ya khalafa ma fi'lin shi ya kamata a ce wa nablukum bala'an ko ibla'an sai ce fitnatan domin fatana da bala'u duka suna nufin jarrabawa amma anan abin da kamata mu fahimta sai malamai suke cewa da Allah cewa na blue ku muna jarraba ku bi sharri da sharri na arfin zamu jarrabe ku da abin da yake na bukatar ku yi hakuri wal khairi kuma mu jarrabe ku da abin da yake bukatar ku gode ma Allah kidan Allah ya jarrabe ka da wata cuta ko wata jarabawa ta tsanani abin da yake bukata da kai kai mi kai hakuri to sai Allah ya baka lada kaga ba mu na bane gare ka sannan kuma in Allah ya jarrabe ka da mai kyau kai mi ka gode ma Allah to in Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya kuma sai ka kiyin hakuri to kiran kaga nan kai ne ka jawo mu kanka sharri ba sharri ne Allah ya ba sannan kuma idan Allah ya jarrabe ka ya baka kudi ko mulki ko ni'ima idan baka gode ma Allah ba kai kai ne kake girin mai kyau karshe zai kai ka ga halaka shi yasa su Fir'auna da aka ba su mulki su Karuna da aka ba su dukiya su Adawa da aka ba su karfin jiki da waye karshe abu ne suna ganin mai kyau amma da ba su gode ma Allah ba sai zaman to halaka gare su sannan wanda Allah ya jarraba da wasu cututtuka irin su Annabi Ayyub an jarrabe su da cututtuka ta rashin lafiya irin su Annabi Sulaiman an jarrabe su an ba su mulki domin shi ma mulkin jarrabawa ne da kuɗi da suka gode ma Allah sai zaman to alkhairi gare su shi yasa zo cikin hadisi na Suhaib ar-Rumi wanda da suna cewa Rumi wasu sun ce dan saboda ya zuhito daga mutanen Rum amma ba Rumi bane wato malamai suke cewa an haife shi ne a yankin Rumawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake cewa ajaban li amri almu'min akwai mamaki ga al'amarin mu'mini inna amrahu kulluhu khair dukkan al'amarin mu'mini mai alkhairi da in asabathu darra wa to sabara fa kana khairan la idan wani abu na cuta ya same shi zai yi hakuri sai zai alkhairi gare shi wa in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan la idan wani abu na farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah sai zaman to alkhairi gare shi yace wala hadha li ahadin illa lil mu'min ba mai samun wannan sai mu'mini kina wannan ya kamata mu gane cewa ashe dukkan al'amarin mu'mini wato alkhairi ne kina ba a cewa wannan alkhairi ne Allah ya yi shi wannan ba alkhairi bane wannan ba shine abin da ya kamata a ce ba ahsana kullu shay'in khalqa duk abin da Allah halitta Allah ya kyautata shi sai dai kai daga ganin ka in kai kana ganin ba mai kyau bane domin ilimin ka da na Allah ba dai bane don haka yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya karato kwarai da gaske abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.